الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبد كما جاء في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي يقول الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي يقول مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل فالرب سبحانه له نصف الثناء والخير والعبد له نصف الدعاء والطلب وهاتان جامعتان ما للرب سبحانه وما للعبد فإياك نعبد للرب وإياك نستعين للعبد وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه ألا يعذبهم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايانك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وانا متلاتي نموتب لكي قوفر قورا جهر كتنا وانا يمتشي نرانر تلاتا نو قوتا شاتايا ga watan Sha'ban hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda kuma yazo zai je da 12 ga watan 8 shekarar miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya واللفر بجمن مالمنا شيخ الإسلام أبو العباد أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي وان دي بردوني هجر المنزاء الله صلى الله عليه وسلم تريبا قوي دا أشرن دا تقس كما وانا شيني درس من نوا وانا لتاهم شيني درس من شابيو أجير وانا درس مقما وانا شيني نا نعم سند شدا idan ba manta ba Ibn Taymiyyah yana tsakiyar mana bayani akan tawakkali tawakkali wanda shine dogaro ga Allah madaukakin sarki wato bawa ya dogara ga Allah cikin dukkan al'amuransa al'amuransa na addini da al'amuransa na rayuwa bawa ba shi da wata kata wani katabus a cikin rayuwa dan mu bauta masa ba ba dan bautata masa ba da ba a yi mu ba Allah yana cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin ubangiji yake cewa ban halicci mutane da aljannu ba sai dan su bauta mu wannan shine dalilin da yasa aka yi mu, an yi mu ne dan mu zama bayan Allah masu bautata masa. Ubangiji bai yi mu ba dan mu taimaka masa, bai yi mu ba dan kawai ya nuna iyawarsa, a'a ya yi mu ne dan mu zama bayansa, mu zama masu bautata masa. Wannan bauta ta Ubangiji kuma ba za ta samu daga gare mu ba sai mun koma mun nemi taimakonsa da agajinsa. Ibn Taymiyya ya gaya mana, yace wannan shine abin da Alkur'ani ya kunsa a gurare da yawa, ya kawo mana ayoyi waɗanda suke nuna wannan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa'budhu wa tawakkal alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi mata. Yace to waɗannan abubuwa guda biyu, bautatawa Allah da kuma neman taimakonsa akan dukkan abin da dan adam yake yi na bautar Allah ko na rayuwa, yace waɗannan kalmomi ne waɗanda suke sun tattari dukkanin abubuwan da ake bukata su tattara. Yace wa hatanil kalimatani humal jami'atani latani lirabbi wal abdi, waɗannan kalmomi guda biyu, iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa, wa iyyaka nasta'inu kuma kai kadai muke neman taimakonka, waɗannan jumloli guda biyu sune jumloli waɗanda suke masu gamewa, masu tattaro dukkan manufofin da Allah maɗaukakin sarki ya halicci duniya saboda su. Allatani da rabbi, waɗanda suke na Ubangiji ne, wal abdi da bawa, wato jumla guda, ɓangaren jumla guda wannan ta Ubangiji ce, ɓangaren jumla guda kuma ta bawa ce. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saboda girman waɗannan kalmomi guda biyu ta sa har wasu daga cikin malamai suka yi littafi akan wannan, kamar littafin Manazilus Sa'irin wanda Abu Ismail al-Harawi ya wallafa, ba komai ya rubuta a ciki ba illa sharhin waɗannan kalmomi guda biyu, wanda daga baya Ibn Qayyim al-Jawziyya al-Majari Ibn al-Taymiyya ya zo ya masa sharhi mai suna Madarijus Salikin. Waɗannan jumloli guda biyu Ibn Taymiyya ya ce su ne kalmomi waɗanda suke jami'atani, sun tattari komai da komai, sun tattari abinda yake ta ɓangaren bawa, sun kuma tattari abinda yake ta ɓangaren Ubangiji. Shi kama ja'a fil hadithi sahihi alladhi fi sahihi Muslim, kamar yadda ya zo cikin hadithi sahihi wanda Imam Muslim ya rawaito shi a cikin ingantaccen littafinsa. An Abi Hurairata an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala, an karbo daga Abu Huraira shi kuma daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Ubangiji mai tsarki da buwaya yana fada, yake cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini, na raba sallah gida biyu tsakani na da bawana, nisfu hali wa nisfu hali abdi, rabi nawa ne rabi kuma na bawana ne, wali abdi ma ta'al, abinda duk bawa na ya roƙa zai samu. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace, yaqulu al-abdu, bawa yana cewa alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Ubangiji, ga Allah Ubangijin halittu. Yaqulu Allah, sai Ubangiji shi kuma yace da shi, hamadani abdi, bawa na ya yabe ni, yayi min kirari. يقول الرحمن الرحيم باوا يتي الرحمن الرحيم وانده يكي نراما من جنقين. يقول الله سيء بنجي يتي أثنى علي عبدي باوا نا يا يبا مني. يقول مالك يوم الدين يتي ممن لكرانا ساكمكو. يقول الله سيء بنجي يتي مجدني عبدي باوا نا يا تزوز تاني. يقول العبد bawa ya ce, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka. Ya kula Allah, sai Ubangiji ya ce mata, fa hadhihi al-ayatu baini wa baina 'abdi nisfain, wannan aya gida wato kasobi ce tsakanina da bawana, wali 'abdi ma ta'al, kuma abinda bawana ya roƙa zai samu. يقول العبد باوا يتزيشي اهدنا الصراط المستقيم كشير يدمو تفركي مليليشي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تفركي مدن دكيبس نئمة با تفركي مدن دكيبشي دسوبة با قمقة التوبة. يقول الله سيء بنجيشي فهؤلاء لعبده ودنن na bawa na ne wali abdi ma sa'al kuma abinda bawa na ya roƙa zai samu. Wannan hadisi ne da Imam Muslim ya ruwaito shi, wanda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi kuma ya ruwaito shi daga Allah madaukakin sarki. Yana ɗaya daga cikin al-hadithul qudsiyya, wato al-hadithul qudsi wanda ruwaya ce da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi daga Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki yana cewa qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini, na raba sallah gida biyu tsakanina da bawana. Malamai suka ce as-sala anan ana nufin karatun Fatiha. Ita ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan ruwaya daga Ubangiji aka kira wata as-sala. As-sala ana nufin al-qira'a ko kuma qira'atul Fatiha, ana nufin karatun Fatiha. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Wala tajhar bi salatika ay bi qira'atika, kada ka daga murya kwarai wajen karatunka. Wala tukhafit biha, kada kuma kai kasa da ita sosai. Wabtaghi baina dhalika sabila, kai abun tsakatsakiya, kai baka daga murya da yawa ba, kai kuma baka kasa da yawa ba. To wannan kaga anan Allah madaukakin sarki ya kirawo karatun bawa da as-sala. Wala tajhar bi salatika ay bi qira'atika, kamar yanda salla din ita kuma a wani gurin akan bata ainihin sunan karatu ko qur'ani shi kansa, kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa qur'anul fajr, inna qur'anul fajr kana mashhuda. Qur'anul fajr ay salatul fajr, sallar asbahi, sallar asbahi salla ce da mala'iku suke halarta. Kaga anan an kirawo as-salat bi qur'an, domin karatun da ake yi a cikinta kuma da tsawaita karatu a cikin sallar asubahi. Ashe kenan ana kiran as-sala ahyanan bi ma'ana al-qira'a ko al-qur'an, haka nan kuma wani lokaci ana kiran shi kansa karatu din da as-sala. Wannan shine malaman balaga suke cewa itlaqul kulli wa iradatul juz'i, an faɗi sallah ka tokam amma ana nufin karatun cikin sallah din. Ambatan Fatiha ko kiran Fatiha da sunan as-sala, wannan yana nuna maka mahimmancin karatun Fatiha a cikin sallah. Ta yadda karatun Fatiha a cikin sallah yake rukuni ne, sallah ba za ta yi ba idan babu karatun Fatiha, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha a sallarsa ba. Kasancewar sallah ba za ta tsaya ba sai da Fatiha yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo sallah din, ya kirawo Fatiha din da sunan sallah gaba daya, kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wani hadisin ya kirawo hajji da sunan Arfa, yace al-hajju Arafa, wato hajji tace tsayuwar Arfa. Kamar kai ka ce babu wani abin da bawa zai yi lokacin da yaje hajji illa tsayuwar Arfa kawai, tare da cewa akwai wasu ayyuka na wajibi daban-daban har ma da wasu na rukunai. To amma kasancewar Arfa ita ce kashin bayan hajji, wanda ya same ta, wanda bai same ta bai samu hajji ba, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya takaita sifar da hajji da Arfa. To haka shi ma wannan salati da aka wannan hadisi da aka takaita kiran ainihin Fatiha da sunan sallah, yana nuna maka girmanta da kuma zamantowar ta rukuni kuma wajibi a cikin sallah. Allah madaukakin sarki yake qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi, na raba karatun Fatiha. Mun ci karatun Fatiha ake nufi da as-sala anan, saboda yadda zai zo a cikin hadisin, yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana waccan magana dunkulalliya qasamtu as-sala. Annabi yace yaqulul 'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, har zuwa ƙarshen hadisin. Wannan shi zai nuna maka cewa as-sala anan ana nufin karatun Fatiha. Allah ya raba karatun Fatiha biyu tsakaninsa da bawansa. Baini wa baina 'abdi nisfaini, na raba wato karatun Fatiha tsakanina da bawana kashi biyu. Anan ba ana nufin adadin lafuzza ba, domin ta fuskar adadin lafuzza ka iya samun wani bangare ya fi wani bangare yawa. Wasu malamai suka ce ta fuskar ma'ana ake nufi, wato ma'anonin da Fatiha ta kunsa, wasu ma'anonin sun keɓanta ne da Ubangiji shi kadai, wasu ma'anonin kuma suna da alaƙa ne da bawa. Wannan shi ne raba sallah ɗin ko raba Fatiha ɗin gida biyu. Wasu malamai suka ce ana nufin adadin ayoyin da suke cikinta. Ayoyin Fatiha abin nan ayoyi ne bakwai, saboda haka Ubangiji ya kasa waɗannan ayoyi tsakaninsa da bawansa. Ayoyi uku na farko sun keɓanta ga Ubangiji shi kadai, labarta mana suke yi game da sifofi na Ubangiji, sifofinsa na zati ko sifofinsa na ayyuka. Alhamdulillahi rabbil alamin ɗaya, Ar-Rahmanir Rahim biyu, Maliki yawmiddin uku. Sai kuma ayoyi uku na ƙarshe su kuma suna labarta mana wato irin abin da bawa yake nema yake bukata da kwaɗayin da yake da shi a gurin Ubangiji, tun daga kan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim, wanda wannan aya ce a gurin wasu da dama daga cikin malaman qira'a, sannan kuma ghairil maghdubi alaihim waladdallin ita kuma aya ce wanda kaga ayoyi uku. Sai kuma tsakiya wacce ita ce aya ta tsakiya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ita kuma wannan Ubangiji ya raba ta tsakaninsa da bawansa. Iyyaka na'budu, wato Ubangiji shi kadai yake banta da wannan, wa iyyaka nasta'in, wannan kuma rabon bawa ne a cikin karatun sa na Fatiha. Kaga Fatiha ta rabu gida biyu kenan, Ubangiji yake banta da ayoyi uku da rabin aya, haka nan bawa yake banta da ayoyi uku da rabin aya, kaga kenan ayoyi bakwai sun cika. Anan ne malamai suke hujja da wannan hadisi akan cewa bismillah ba aya bace daga cikin ayoyin Fatiha, bismillah ba ta cikin ayoyin Fatiha, domin akwai ja'in ja da ainihin musanyan ra'ayi na malamai dangane da bismillah, shin aya ce daga cikin ayoyin Fatiha ko ba aya bace daga cikin ayoyin Fatiha, wanda wannan hadisi ne karara wanda yake sahihi, ya fito ya bayyana cewa Fatiha wato bismillah ba ta cikin adadin ayoyin Fatiha, domin gashi a farkon hadisin qasamtu salah, wanda ita ce Fatiha din, sannan Ubangiji ya faɗi yadda rabon yake, ce ya fara daga alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa ƙarshe. Kuma ijma'in malamai gaba ɗaya ya haɗu da makaranta duka akan cewa Fatiha ayoyinta bakwai ne, Fatiha ayoyinta bakwai ne, kamar yadda Allah ya ce walaqad atainaka sab'an minal matani والقرآن العظيم, wanda malamai suka fassara as-sab' al-matani, ayoyi bakwai da ake maimaita karatunsu sune ayoyin Fatiha. Saboda haka Fatiha ayoyinta bakwai, kaga kenan a littafin wadanda suka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim, suka lissafa aya anan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan ma kuma ta zama aya mai zaman kanta, wannan shine zai baka ayoyi bakwai, shi zai baka ayoyi bakwai, wanda shi ne lissafin makaranta Al-Qur'ani na Makka da na Kufa da sauran fuqaha'u da dama waɗanda suka karanta suka lissafa wannan gaba a matsayin aya ce mai zaman kanta, wato siratal ladina an'amta alaihim aya ce mai zaman kanta, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ita kuma aya ce mai zaman kanta, tsakanin lissafin mutanen Madina da lissafin mutanen Basra wanda suke ɗaukan wannan a matsayin aya ce gaba ɗaya. In sun ɗauki wannan a matsayin aya ce guda ɗaya, ga aya za ta zama shida, to wannan zai sa kenan a shigo da bismillah ta zama ita ce aya ta cikon bakwai ɗin, wanda kuma wannan hadisin yana nuna sabanin haka, domin hadisin yana nuna an raba Fatiha, Ubangiji ya raba Fatiha tsakaninsa da bawansa, sai kuma ya bayyana farkon Fatiha ɗin da ita ce alhamdulillahi rabbil alamin. Sai dai kuma wannan ba shi yake nuna cewa ba a karanta Fatihar ba kwata-kwata, domin anan malamai suna tattaunawa akan cewa masallaci zai bude karatun Fatihar sa da bismillah ko ba zai bude ba, wasu suka ce ba zai bude ba kwata-kwata, zai fara da alhamdulillahi rabbil alamin, saboda hadisai da suka zo akan har kamar hadisin Anas da yake cewa yayi sallah a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama da bayan Abubakar da Umar, amma bai ji su suna bayyana karatun Fatiha ba, bismillah afwan, bai ji su suna bayyana karatun bismillah ba. A wata riwayar ba sa suna budewa yaftatihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin, wanda wannan yasa wasu malamai suka ce Anas yana nuna kenan ba sa yin Fatiha, ba sa yin bismillah. Wasu malamai suka ce a hadisin baya nuna ba sa bismillah a farkon Fatiha, abinda yake nunawa ba sa bayyana bismillah din, kasancewar an fara Fatiha da bismillah ba shi yake nuna aya ce daga cikin ayoyin Fatiha ba. Sahabbai sun rubuta bismillah a farkon kowace sura, amma abinda malamai suke cewa bismillah aya ce a cikin suratul Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim, sahabbai sun rubuta ta a farkon kowace sura tun lokacin da aka rubuta mushaf, wanda yake nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallama shine yayi umarni da a tabbatar da wannan fatiha din wannan bismillah din a farkon kowace sura domin ba za su sanya abinda ba a karanta shi ba kwata-kwata za su sanya kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yarda su sanya ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallama bai umarce su sanya shi ba za su sanya shi ba koda kuwa ana faɗar sa mun san cewa misali a ƙarshen fatiha ana cewa amin amma kuma ba a rubuta ta a rubuce ba za ka ganta a cikin masahif a ƙarshen fatiha an rubuta amin ba sahabbai ba su tabbatar da wannan ba duk da cewa kuwa ana faɗar ta a cikin ainihin a cikin sallah to kaga ashe kenan faɗar abu a cikin sallah ba shi yake a cikin karatun fatiha ba shi yake nuna cewa yana cikin ayoyin fatiha ba da a ce faɗarsa ko karanta bismillah a cikin fatiha shi yake nuna tana cikin ayoyin fatiha da sai mu ce amin ita ma tana cikin ayoyin fatiha tare da cewa babu wani malami da ya taɓa faɗar haka amma kuma an ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama in yana sallah yakan faɗi amin bayan ya gama karatun fatiha kuma yana umartar masallata mamu ko ɗaiɗaikun mutane da su faɗi haka har ma yana hikaito falalar faɗar haka din saboda haka a takaice abinda malamai suke cewa ko kuma magana da ta firin jaye daga cikin maganganu na malamai dangane da wannan mas'ala shine bismillah ba ta cikin ayoyin fatiha amma kuma ana iya a karanta ta a farkon fatiha amma sirra wato a asirce ba a bayyana ba rashin karanta ta kuma ba laifi ba ne kuma ba zai zama tangarɗa ga sallar wani ba don bai karanta bismillah a farkon fatiha ba kamar yadda da dama daga cikin wasu ayyuka na sunna akan yi su kuma akan bar su ba tare da cewa sallah ta samu matsala ba misali kamar jalsatul istiraha mutum ya yi jalsatul istiraha ko kuma ya barta wannan baya nuna cewa sallarsa idan ya barta ta samu matsala to haka nan karatun fatiha a karatun bismillah a farkon fatiha yinsa baya cutarwa balma watakila yana daga cikin abin da ya tabbata a cikin wasu nassussuka kamar nassin da yake cewa kanu yusirruna bi fatihatil kitab suna sirranta fatihatil kitab ba ta bayyana ta a bayyane wannan yake nuna ana iya a faɗe ta sirran ba a bayyane ba idan an faɗe ta a bayyane domin nufin karantarwa wannan babu komai kamar yadda aka samu Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yakan yi wannan ya bayyana bismillah a farkon fatiha malamai sun ce wala'alla Abu Huraira ya yi wannan domin ya nuna wato ana yi ba wai dan ya nuna bayyana karatun ba shi ake bukata a dai waɗanda suke sallah a bayansa su san cewa ana iya yin bismillah don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana wasu abubuwa domin koyarwa kamar kabarbari bayan an gama wato bayan abin nan bayan sallah kabarbari na bayan sallah tasbihi da ake yi a bayan an gama sallah Abdullahi dan Abbas ya rawaito cewa sukan gane karewar annabi sallallahu alaihi wasallama ga sallar ta ta hanyar jin kabbarar su da tasbihin su bayan an gama sallah wanda malami suka ce wannan koyarwa ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta a fahimci haka kamar yadda shi kansa Abdullahi dan Abbas a lokacin sallar gawa yakan karanta fatiha da sura yakan yi haka kuma ya ce wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama bayyana karatun ba shi yake nuna ko ina ce ya bayyana ne domin ya nuna maka cewa ana yi saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana yin bismillah a farkon karatun fatiha wannan kuma baya nuna cewa bismillah tana cikin ayoyin surar ayoyin fatiha Allah madaukakin sarki ce qasamtu salata baini wa baina abdini sifaini rabi da rabi muka ce ta fuskar ma'ana ake nufi ba ta fuskar lafuzza ba domin watakila da zaka lissafa lafuzzan zaka iya samu wani bangare ya fi wani bangaren yawa nisfu hali saboda haka nisfaini anan yana nufin ismaini wato gida biyu dan an ce ka raba abu gida biyu ba yake ba yana nuna cewa daidai wa daidai suke ba dan kalmar nisfaini anan tana nufin ismaini kamar yadda aka tambayi Shuraih al-Qadi wani daga cikin alƙalai shahararru a lokacin tabi'ai an tambaye shi kaifa asbahta wato yaya kawai gari yace asbahtu wan nasu والناس نصفان غاضب لي ومثل علي nawaye gari mutane sun rabu gida biyu dangane da ni wani yana fushi da ni wani kuma yana yabona anan ba yana nufin mutane sun rabu gida biyu daidai wa daidai ba yana nufin sun rabu gida biyu wasu suna yabansa wasu kuma suna fushi da shi saboda kasancewar sa alkali ko an kawo masa shari'a dole ne imma mahkumun alaihi aw mahkumun lahu wanda za a kawo gaban alkali ko dai ya ce kai ke da gaskiya ko ya ce kai ne baka da gaskiya kaga wanda za a ba wa rashin gaskiya zai yi bushi wanda za a ba shi gaskiya kuma zai yi dadi zai yabo to shine abin da yayi amfani da kalmar nisfani yana nufin mutane sun rabu gida biyu dangane da sha'anin sa nisfu hali wa nisfu hali abdi rabin wannan inji ubangiji yace nawa ne rabin ita fatiha kuma na bawa na ne anan Allah madaukakin sarki ya hada bawansa ya hada kansa da bawansa cikin rago da yake da shi a cikin karatun Fatiha wannan shi kansa wani sharaf ne a azim wani wata daraja ce wata dauka ce babba ubangiji ya kirawo ka bawansa ya jingina bautar ka zuwa gare shi wannan sharaf ne ba karami ba Allah ya ce da kai bawana wannan sharaf ne ba kankani ba shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake sha'awar a ce da shi abdullah bawan Allah in aka faɗa haka an girmama shi an ɗaukaka shi an bashi matsayin da ya fi so sama da komai a ce da shi bawan Allah duk yabon da za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba zai kai yabon ka ce da shi abdullahi wa rasuluhu ba bawan Allah manzansa shi yasa ya ce la tuqruni kama atratin nasara isa ibn maryam فإنما عن عبد الله بقول عبد الله ورسوله يجي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ثم هكا القاضي يكاون بيتي نوني لدى شكين مقباتا ينشوا ومما زادني شرفا وعزة وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لي نبيا shi yana daga cikin abin da ya kara mun daukaka da izza nake jin ni wada isa ya ubangiji shiga ta da nayi karkashin fadarka ya ibadi na shiga karkashin wannan lafazi shi kansa ya kara mun wata daukaka wa kittu bi akhmasi aba usrayya ji nake kamar na taka wannan tauraron na surayya wato da tafin kafafuwa ta wato yadda yake jin kansa وان ارسلت احمد لي نبيا كما ده يدك ايكو النبي صلى الله عليه وسلم ا متين النبينا الله يشي ولي عبدي ما كان ابين ده دبا واي روقا daga gare ni zai samu saboda ka fatiha ta fuskar ma'anonin ta tarabu gida biyu akwai abin nan kaso na farko ayoyi na farko wadannan dukkanin su yabo ne ga ubangiji ayoyi kuma uku na karshe su kuma roƙo ne da bawa yake yi a wajen ubangijinsa Allah kuma daukakin sarki ya ce wali abdi ma sa'al manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wancan magana da cewa yaqulu al-abdu bawa zai ce alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin halittu yaqulu Allahu hamidani abdi ubangiji ya ce bawa na ya gode mu saboda wannan kaso ne na ubangiji rabo ne na ubangiji a cikin fatiha ubangiji shi ne ya cancanci dukkanin sifofi waɗanda za su sa a gode masa sifofi na kamala sifofi na jalala wanda ya cancanci a yi masa dukkan yabo a yi masa dukkan godiya da kirari yayin da bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ubangiji yakan ce wa bawa hamidani abdi ya kulu arrahmanir rahim bawa ya ce arrahmanir rahim ubangiji mai rahama wanda rahamarsa ta yalwaci dukkan komai ta yalwaci mumini ta yalwaci kafiri ta yalwaci mai da'a ga ubangiji ta yalwaci al'asi mai saba wa ubangiji ta yalwaci dabba ta yalwaci ainihin dan adam ta yalwaci aljan ta yalwaci dukkan halittun ubangiji arrahim wanda yake da ni'ima wanda yake da rahama da zai ji kan muminansa da zai ji kan muminai da ita a ranar gobe kiyama يقول الله أثنى علي أبدي لقد أبنجي يتشي باوانا يا يبيني با bawa ya yabi Ubangiji ta hanyar bashi sifofinsa na kamala, sifofinsa na zati, da kuma sifofinsa na ayyuka. Sifofinsa na zati wanda jumlar alhamdulillahi rabbil alamin ta kunsa, tabbatarwa da Ubangiji uluhiyya da tabbatarsa da rububiyya. Ar-Rahman Ar-Rahim, tabbatar masa da sifofinsa ainihin na ayyuka. Ubangiji mai rahama ne, kuma rahamarsa tana da ta'addiki da bayansa, kowaye yana karkashin rahama ta Ubangiji da tausayinsa. To shi yasa Allah madaukakin sarki ce, asna alayya abdi, bawa na ya yabe ni. Yaqulu malik yawmiddin, bawa ya ce mai mulki a ranar sakamako. Addinu shine aljaza'u ko alhisab, ranar da Ubangiji zai sakan kawo kowa, ko ranar da Ubangiji zai yi wa ainihin halittunsa gaba ɗaya hisabi. Ubangiji shike mulkin wannan rana, an jingina mulkin Ubangiji ga wannan rana, duk da cewa Ubangiji shi yake da mulki a kowace rana, a kowace rana, domin a wannan rana ne mulkinsa yakan bayyana zahiri ga kowa da kowa, har ga wanda yake inkari. Domin a wannan rana ne zai ce limanil mulkul yau lillahi alwahidil qahhar. A duniya akwai waɗanda suke ja da shi, wasu su ma suna ganin sun isa, har ma suna da awar uluhiyya ko rububiyya, amma a ranar gobe kiyama ba wanda zai ja da Ubangiji. Don haka a lokacin kamalar mulkinsa takan bayyana ga kowa da kowa, shi yasa aka jingina mulkinsa zuwa ga ranar sakamako, aka ce maliki yawmiddin. Sannan kuma a cikin wannan jumla akwai abinda zai sa mumini ya samu nutsuwa, kafiri kuma ya samu razana da tsoratuwa. Domin aka ce Ubangiji shi ke da mulki a ranar da za a sakan kawo kowa akan aikinsa, mumini ya san Ubangiji Allah maɗaukakin sarki mai adalci ne, yana sakan kawo kowa gwargwadon aikinsa. Saboda haka zai nutsu da cewa a wannan rana za a yi masa hisabi, za a yi masa shari'a ta adalci, sai ya samu kwanciyar hankali. Ko da a nan duniya azzalimai sun zalunce shi, ya ga abubuwa na bacin rai iri-iri, ya rasa kuma yadda zai nemo haƙƙinsa. Yayin da zai karanta faɗar Allah maliki yawmiddin, zai ƙara samun nutsuwa da kwanciyar hankali cewa akwai ranar da Allah maɗaukakin sarki zai karɓo masa haƙƙinsa, domin shi ke da mulki a wannan rana, ranar da za a sakan kawo kowa. Shi kuma kafiri lokacin da zai ji wannan, zai ƙara samun tsorata da firgici a zuciyarsa, domin ya san cewa a nan duniya bai bauta wa Allah ba, a nan duniya ya yi aikin sako, a nan duniya ya yi zalunci, wannan zai ƙara masa razana ainihin da firgici. Shi yasa Ubangiji ya jingina mulkinsa zuwa ga wannan rana, ce ranar sakamako. Lokacin da bawa zai karanta wannan yayin da yake sallah, yaqulu Allahu, sai Ubangiji ya ce majjadani abdi, bawa na ya kuzuzuta ni, ya jinjina min, ya girmama ni gayar girmamawa, domin ya faɗi cewa mulkin wannan rana na Ubangiji ne, shi kadai ba ya da abokin tarayya a cikinsa. Yaqulu abdu, sai bawa ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka, kai kadai muke bautata ma, ba ma bauta ma wani tare da kai. Wa iyyaka nasta'in, kuma kai kadai muke neman taimakonka akan duk abin da muke yi na bautata maka, kai ne zaka taimaka mana, ka agaza mana wajen bautata maka. Yaqulu Allahu, sai Ubangiji ya ce fa hadhihi al-ayatu baini wa baina 'abdi, to wannan aya tsakani na ne da bawana, baini wa baina 'abdin as-sayyid, wannan aya za rabu biyu tsakani na da bawana, wali abdi ma ta'al, kuma abinda bawana ya roƙa zai samu. Saboda haka iyyaka na'budu, wannan rabo ne kaso ne na Ubangiji shi kadai, wa iyyaka nasta'inu al-isti'ana, kuma wannan daga ainihin bawa ne. Ubangiji shi kadai ake bautawa, sannan kuma bawa yana neman taimako na bautar Allah daga wajen Ubangiji shi kansa. A nan an gabatar da batun bauta iyyaka na'budu kafin a faɗi batun isti'ana, tare da cewa bautan nan ba za ta yiwu ba idan Allah bai taimaka maka ba. Idan Allah bai taimake ka ba za ka iya bautata masa ba, sai ya baka taufiki, ya baka dacewa da gamdakatar har ka samu bautata masa. To amma duk da haka sai aka gabatar da batun bauta din akan batun isti'ana, domin batun bauta din shine haƙƙi na Ubangiji, haƙƙin Ubangiji kuma yana gaba akan haƙƙin bawa. Shi yasa aka gabatar da haƙƙin Ubangiji iyyaka na'budu, sannan kuma gabatar da haƙƙin Ubangiji anan zai sanya haƙƙin Ubangiji ya zama a jere a layi guri guda, الحمد لله رب العالمين حق أبنجي الرحمن الرحيم حق لنا أبنجي مالك يوم الدين حق لنا أبنجي إياك نعبد حق لنا أبنجي كذا هذا ما أتكين جيري قداء أزول الآية وإياك نستعين إذن السراط المستقيم هزوها كالشيكما هذا ما نباواني ذاك باوا أدب أبن ليكي ينا نيمن taimako yana neman agaji daga Ubangiji ya taimaka masa domin ya bauta wa Allah. Daga bauta da Ubangiji ko bauta a zuciyar bawa wani abu ne wanda yake lazimi kilas ba yadda za a yi bawa ya zauna baya bauta wa Allah ko kuma in ce ba yadda za a yi bawa ya zauna baya bauta in ba bauta wa Allah ba zai bauta ma wani shirme da shiriri ta zai bauta wa gumaka zai bauta wa aljanu zai bauta wa rana da wata ko zai bauta wa teku ko zai bauta wa itace ko zai bauta wa wasu shehunai dole ne sai ya bauta ma wani abu ko ya bauta wa Allah ko ya bauta wani abu ko bai bauta wa wani abin da zai gani ya taba ko ya ji ba zai bauta a san zuciyarsa zai bauta wa abin da ransa yake so saboda bawa ba zai taba zama babu bauta a zuciyarsa ba Allah bai halicci zuciya ta zauna haka nan ba sai ta ji bukatuwa zuwa ga wani abu saboda haka ba zuciyar mumini kullum bukatuwar ta shine zuwa ga bautar Ubangiji haka mumini kuma kullum yana neman isti'ana yana neman taimako daga Ubangiji ya taimaka masa akan abin da yake yi na bauta masa haka mutum baya jiji da kansa baya yarda da irin yanayinsa kullum yana jin shi mai gajiyawa ne sai Ubangiji ya taimaka masa shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa Mu'adh ibn Jabal yake cewa ya Mu'adh inni uhibbuka fala tad' an taqula dubra kulli salah allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik yace ya Mu'adh ina son ka dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna irin soyayyar da yake wa Mu'adh sai yace da shi dan haka a bayan kowace sallah kada kai sakaci baka fadi wannan jumloli ba allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ya ubangiji ka taimaka min ala zikirka bisa ambatanka ka taimaka min akan ambatanka wa shukrika da gode maka wa husni ibadatika da kyakkyawar bauta gare ka haka mutum yana buƙatar taimakon ubangiji a duk abin da yake yi na bauta a inni ala zikirka ka taimaka min shi yasa a cikin sallolin mu gaba ɗaya muke roƙon ubangiji ya taimaka mana shi kadai muke neman taimakonsa shi kadai muke neman agajinsa shi kadai muke neman tallafinsa akan abin da muke yi na bautata masa haka shine wasila bawa la yarda an nafsihi yaji cewa shi ai shikenan ya gama gamsuwa da kansa wannan tafarki ne na halaka har ma wasu ke cewa duk yadda mutum ya kai ga ilimi matuƙar ya kasance radiyan an nafsihi fala tashabu ya zama mai gamsuwa mai jiji da kansa to kada ya zama tare da kakka zama tare da shi gara ka zama tare da jahilin da baya jin shi ya gama komai da komai wanda za ka ga cewa ya taka su domin tsira to wannan babu shakka zai ja ka zuwa ga halaka ne domin kai ma wata rana zai iya kan wato kasa maka wannan ya ce to ai kai ma ka kai ya kake bata lokacinka gara ka zauna da jahilin da kullun yake nuna maka gajiyawarka cewa kai dan adam ne mai gajiyawa don haka kana buƙatar ƙarin kaimi wajen fuskantar ubangijinka wannan shi zai kai ka ga turbar tsira kuma kullun shi zai sa shedan ya kasa samun nasara a kanka amma matukar shedan ya karantar da kai cewa ka isa ka yi abin da duk ake bukata ka yi to shi kenan mutumin da zai ciyar da dukiyarsa ya ciyar da dukiyarsa ya ce to alhamdulillah ai mun gaba shekara wajen nawa muna aikin Allah saboda haka yanzu kuma sai a saurara mana haka ne cewa bai san a na bayan yaya yake a gurin ubangiji an karba ko ba a karba ba ko kuma bayan yayi an karba ko yayi wani abu ya rushe wannan ginin da yayi tunda zai yi kai abin da kuma zai rushe abin da kai gaba ɗaya ba Allah cewa ila in ashrakta la yahbatanna amalak wa la takunanna min al-khasirin haka mutum ta yi fada cikin shirka bai sani ba ubangiji ya rushe abin da yayi a baya to kaga ya ga cewa wai ai shi ya gama kamar irin gwamnonin da zasu ce bayan sun yi tenuwa ta farko sun yi abin da duk zasu yi sauran tenuwa ta biyu da zasu hau wannan kuma nisfu halakum wa nisfu ha kaga wanda ai matsala ce to shine Allah yake cewa fa hadhihi al-ayatu bayni wa bayna 'abdi nisfayn wa li 'abdi ma sa'al yaqulu al-'abdu ihdina as-sirata al-mustaqim shi yadda mu tafarki madaidaici
صراط الذين انعمت عليهم تفركم ودند كاي ونيمه ودند الله يوي ونيمه سوني انباوا ده صديقاي ده صالحاي ده شهداء اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ودنن سوني توغا سوني ابوكان تفيا ودنن سوني الله يوي ونيمه ni'ima anan ana nufin ni'ima ta shari'a ni'ima ta musulunci ni'ima ta imani ba ana nufin ni'ima ta dukiya ni'ima ta duniya ba siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim ba wadanda kai mahushi ba wadanda sune yahudawa fa ba'u bi ghadabin ala ghadab inda suka koma da hushi bisa hushi na ubangiji ubangiji yayi hushi da su walad dallina ba kuma batattu ba wanda sune nasara قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل سوني نصارى يهودا الله يا يهوشي ده سو سبو ده سن سان غاسكيا سوكا تاكيكا كما ان الله يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون يهوداوا سن سان النبي صلى الله عليه وسلم غاسكيا يزو ده ita kuma gaskiya yake fada alqur'ani gaskiya ne amma duk da haka sai suka danna gaskiya suka take ta alalin sun sani nasara kuma jahile ne kawai banda waƙe waƙe babu abin da ake koya musu dan haka ba san komai na gaskiya ba kawai a bisa a cikin duhu suke tafa gamliyar su to ubangiji ya nemi bawa mumini ya nemi tsarin Allah da farko ya shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici tafarkin annabawa da salihai ya kuma nesantar da shi tafarkin waɗanda suke sun san gaskiya suka take ta wato yahudawa da waɗanda suka yi kama da su da kuma waɗanda suke jahilai ba su san gaskiya ba fagamniya suke a cikin duhu shi yasa malamai suka ce dukkan wani malami da zai saki layi daga cikin wannan al'umma to yana da wani kamanceceniya da yahudawa duk wani wanda ya san gaskiya cikin wannan al'umma wato malami sannan ya take gaskiyar to yayi kama da yahudawa ta wannan bangaren dukkan wani mai ibada bisa jahilci yana yin ibadar sa da kai kawai abinda tatsuniyarsa ta gaya masa to wannan shi kuma yayi kama da nasara domin su suke bautawa Allah bisa jahilci to kana roƙon ubangiji ya tsare ka daga hanyoyin waɗannan batattu anan sai ubangiji ya ce fa haula'i waɗannan gaba daya tun daga wa iyyaka nasta'in har zuwa karshen sura li'abdi na bawana ne wato ka sansa ne wa li'abdi ma sa'al kuma duk abinda bawana ya roka zai samu kaga wannan hadisin shi kansa yana nuna ainihin yadda ubangiji yake girmama bawansa mumini har ainihin ubangiji ya zauna kace yace kace yace kace yace ai matsayi ne ka samu ka fada ubangiji ya fada ka fada ya fada yaqulul abdu yaqulul lahu yaqulul abdu yaqulul lahu ai ka samu matsayi saboda haka dukkan wanda ya kaskantar da kansa wajen bautar ubangiji ubangiji kuma zai kara masa izza man zalla lillahi rafa'ahu Allah man zalla lillahi rafa'ahu Allah kamar yadda zuwa hadisi man tawaba lillahi rafa'ahu Allah wanda duk yayi tawalu ya kaskantar da kai ga ubangiji ubangiji zai daukaka shi zai daga matsayinsa an ce ka kaskantar da kai ga ubangiji ubangiji ya daga matsayinka wa man tawada'a li yarfa'ahu Allah azallahu Allah wanda duk zai yi tawalu dan ubangiji ya daga shi to ubangiji zai kaskantar da shi saboda ni ha wanda duk zai yi tawalu dan ubangiji ya daga shi sai ya kaskantar da shi wanda zai yi tawalu dan Allah sai ubangiji ya daga shi haka ne wanda yayi tawalu dan ya samu daukaka kaga ba dan Allah yayi ko dan Allah yayi sai yake samu daukaka an ce ai wanda yayi tawalu sai ya dinga sumi sumi da kansa ba ai wai Allah ya daga shi to a lokacin ka nuna ba dan Allah kai an ce wanda ya ciyar dan Allah ubangiji zai kara masa ko zai bashi Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan sai ka ciyar dan abaka dan Allah ya kara maka sai ya hana ka baka ciyar dan shi ba ka ciyar ne dan ka samu kali so aka ka ciyar dan Allah a lokacin baka hararu karin ubangiji kawai kake hararuwa hakan lokacin da kake tawali'un ba wai kana hararo cewa ubangiji ya daga ka bane, to a lokacin sai ya daga ka, amma in kai dan a daga ka to ba dan Allah kai bane. To duk sanda bawa yayi tawali'u ya kaskantar da kansa gabauta ga ubangiji, sai kuma ubangiji ya daukaka matsayinsa ya daukaka darajarsa. Lokacin da bawa ya kaskantar da ubangiji kansa ga ubangiji yake yin wannan ibada, sai kuma ubangiji ya daukaka matsayinsa, har ma yake tattaunawa da shi, yace shi ma yace, shi ma ya fada, shi ma ya fada. Hanzali wannan shi kansa sharaf ne, shi kansa wata izza ce da mu'mini yake samu. Duk ibada akwai az-zullu, akwai al-muhabba a ciki, kamar yadda Ibn Taymiyyah zai zo ya mana bayani. Duk abin da yake babu, duk ibadar da babu kaskantar da kai da wulakanta kai da risnawa ubangiji, to ba ibada bace. Duk ibadar da babu soyayya ga ubangiji da girmama shi, to ba ibada bace. Dole ibada ta kunshi waɗannan rukunai guda biyu. To idan bawayen kaskantar da kansa ga ubangiji, sai kuma ubangiji shi kuma bil muqabili, a sakamakon haka sai ya daga ma, sai ya daga shi kuma. Ibn Taymiyyah yace فالرب سبحانه له نصف الثناء والخير, لا كما كذا والخبر, له نصف الثناء والخبر, والعبد له نصف الدعاء والطلب. سورر تا كنشي ابوبوا غدا بيو, تا كنشي الخبر, تا كنشي الطلب. الخبر شيني بايد دا لبارن صفوفي نا اوبنجي, بايد دا لبارن صفوفي نا اوبنجي وندا wannan aqida ce bawa zai kudirce ta a ranta, tabbatar masa da godiya da cewa ya cancanci wannan godiya, tabbatar masa da sunayensa da sifofinsa, ar-rahman ar-rahim malik yawmiddin, tabbatar masa da shi kadai ake bautawa. Wannan duk kana labartawa kanka ko masu sauraron ka sifofi na ubangiji manya mai. Sannan bangare guda karshen surar kuma, ko bangare na biyu na surar, shi kuma talab ne, kana kaddamar da bukatar ka ne zuwa ga ubangiji. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة كذا كينان اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد انا ابنن وسما لبي سنت سيغر خبرتي اما بنده تكي نفي الطلب سيغا تي كمر انا غيا مكا تشوا كمر باوا يانا تشوا كاي كداي ميكي بوتاوا, amma ma'anarta ku bauta wa Allah shi kadai. Wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke neman taimakonka. Khabar ne amma ma'anarsa talab, ma'anarsa talab ma'ana ya ubangiji ka taimaka mana, ya ubangiji ka taimaka mana. Sannan ihdinas siratal mustaqim, ka shiryar da mu tafarki madaidaici, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yana daga cikin hikima ta alqur'ani wannan sura tana karewa a tartibul mushaf, sai surar baqara ce za ta fara, haka ne, daga fatiha sai surar baqara, a farkon aya ta baqara kamar an sace zuwa ga wannan bukata da dan adam yake gabatarwa ubangiji. Bayan ubangiji ya ce wali abdi matal, sai kuma surar baqara ta zo alif lam min zalikal kitab, zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, ma'ana kuna neman shiriya a wajena, to ga inda shiriya ta take, ko a ina? A cikin littafi alqur'ani, zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, din mai neman shiriya ga inda zai same ta. Saboda haka bawa yana roko, ubangiji yana bashi abin da ya roka ta hanyar nuna masa inda zai samu abin da ya roka. Farrabbu subhanahu lahu nisfu as-sana'i wal khabar, ubangiji yana da rabi na yabo, ko yana da arabin surar yana da abin da yake na yabo kuma da abin da yake labartawa ne game da sifofinsa. Wal abdu lahu nisfu du'a wal talab, shi kuma bawa yana da abin da yake na addu'a a cikin bangaren na sura din da kuma abbalab, abin da yake kaddamarwa ubangijinsa. Saboda ka farkon sura din khabar ne, sannan kuma kaso na farko na sura din khabar ne, kasanta na biyu kuma talab ne. Wa hatani jami'atani ma lir rabbi subhanahu wa ma lil abdi, malam yace waɗannan ayoyi guda biyu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sun kunshi duk abin da yake haƙƙi ne na ubangiji da kuma abin da yake haƙƙi ne na bawa. Fa iyyaka na'budu lir rabbi wa iyyaka nasta'in lil abdi, iyyaka na'budu wannan rabo ne na ubangiji ko kaso ne na ubangiji, wa iyyaka nasta'in, wannan kuma haƙƙi ne na bawa, domin yana neman taimako bisa ga ubangiji, gurin ubangiji, ubangiji kuma zai bashi. Malai ce wa fi sahihaini an Mu'adh radiyallahu anhu qala kuntu radifan nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qala ya Mu'adh atadri ma haqqullahi ala al-ibad, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, قال فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه ألا يعذبهم ما لا يتشيازو أشكين بخاري دا مسلم حديث معاذ ابن جبل الأنصاري القدرجي لا يعد أشكين صحبان النبي صلى الله عليه وسلم بل أشكين من يمين صحبان صحبان kuma daga cikin malamai a cikin sahabbansa kamar yadda ya zo a cikin hadisi a Mu'adh ibn Jabal a ranar gobe kiyama zai zo shi yake jagoranci na malamai a ranar gobe kiyama yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa sanin halal da haram a cikin wannan al'umma kuma yana daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zaɓe su domin ya aika su wasu garuruwa domin da'awa zuwa ga addinin musulunci kamar yadda kuka sani ya aika shi zuwa ga Yaman domin ya kirawo Yahudawa da suke Yaman sune ahlul kitab din da yazo a cikin wannan hadisi innaka ta'ti qauman ahlul kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah zuwa karshen hadisin ahlul kitab a wannan hadisi sune yahudawan Yaman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Mu'adh zuwa gare su yaje yace ya kirawo su zuwa ga addinin musulunci Mu'adh yana da falala da daraja kwarai da gaske a cikin wannan addini kuma yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka mutu da wuri domin ya mutu da lokacin khalifancin sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda hijira tana 17 saboda ta bai halarci bai ma samu tsawon rayuwa da ya shiga cikin wannan rikice-rikice da suka faru bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu a dalilin wata annoba da aka yi a Sham lokacin yana Sham saboda haka a fadar annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce wanda ya mutu da annoba shahidi dai kaga Mu'adh ibn Jabal yana cikin shuhada Fa'un wanda suka yi shahada saboda cutar Fa'un wato annoba Mu'adh ibn Jabal yake kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko ni a bayan abun hawansa wannan ita kanta manqaba ce falala ce martaba ce daraja ce annabi ya hau abun hawa kuma ya dauko ka a bayansa shi yasa har ma malamai wasu suka rubuta littafi ta tukam domin bayanin waɗanda annabi ya goyo a bayan hawansa domin sun samu wata falala da ba kowa ya samu ba shi yasa da ya tashi faɗar hadisin ya faɗi wannan falalar da ya samu annabi ya goyo shi a bayan hawansa kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama na kasance a bayan abun hawan annabi sallallahu alaihi wasallama ta bangare guda kuma wannan yana nuna mana ainihin tawalu'un annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan hau abun hawa kuma ya dauko wani a bayan abun hawansa wanda yake nuna ba mutum ne mai girman kai ba mai nuna isa wanda in ya hau abun hawa sai dai a bi shi sai dai a taka a kasa ba isa a hau abin da ya hau ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya wannan yakan dau wani a bayan abun hawansa saboda haka Mu'adh ibn Jabal ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan abun hawansa a wannan hadisi shine kamar yadda yazo a cikin hadisin jaki ne annabi ya hau jaki ya dauko ainihin Mu'adh ibn Jabal akan jakinsa wanda ya nuna kenan mutum biyu suna iya hawan jaki amma in ya zama tika ne jakin zai cutu to kansa hau kun sa annabi sallallahu alaihi wasallam rab'atan ne tsakatsakiya ne ba dogo bane can ba kuma dan gajere bane ba kuma kuttube bane saboda haka tsakatsakiya ne to Mu'adh ibn Jabal duk da ba a faɗi sifar sa ba amma wannan hadisi yana nuna shi ma ba kato bane can kasan hadisi abin nan jakin ba zai dauke su ba don haka kar ku zo ku ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam sun hau jaki su biyu ainihin kuna da nauyi kuma ku hau jaki ku kashe shi wannan zai zama cutar da dabba nabi kuma ya hana cutar da dabba saboda haka in kasancewa zai cutu bai kamata ka hau ba kuma wannan ba yana nuna cewa wanda ya hau jaki yayi sunna ba saboda haka ya zauna yana jiran lada dan kada wani ya ce to annabi ya hau jaki ashe sunna ce muke bari don haka sati mai zuwa a cika mana masallaci da jakai wannan yana daga tana daga cikin sunanul ada ba sunanul ibada ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu al'ummar da take rayuwa a wannan lokaci musamman al'ummar Larabawa, wannan shine abun hawan su. Abun hawan su suna hawa jaki, suna hawa doki, suna hawa albadari, suna hawa raquma. Don haka shi ba ya hawa abinda ake hawa a lokacin, ba yana nuna cewa hawan jakin yana da lada ba. A shi yasa malamai suka kasance sunnoni akwai sunanul ada, akwai sunanul ibada, akwai sunanul ada. Sunanul ibada galibi zaka samu akwai kwadaitarwa a ciki, ko akwai gargadi ga wanda ya bai, akwai ainihin tsoratarwa ga wanda ya saba musu. Kamar misali, wato hana wando ya wuce idan sawu, kaga duk da sa sutura wannan al'ada ce, kowa yana da suturar da yake sawa, amma annabi ya ce kada ya wuce idan sawu, kuma ya faɗi azaba da narko ga zai faru ga wanda ya wuce idan sawu. Fama as-sala min al-ka'bayni fa fi an-nar, kaga kenan ya nuna ba wai kawai al'ada bace ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar tufafinsa sun wuce idan sawu ba, har ma sayyidina Abubakar yana faɗar uzurin sa, yana nuna ya rasulullah izari yastaqi illa anni ata'ahadu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lasta mimman yaf'aluhu quyala wa lasta minhum ya Aba Bakr. Sai aka wannan asa sutura da irin wannan siga ibada ce, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargadi wanda ya saba mu haka. Amma ita nau'in sutura din Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa da waɗanda suka rayu a wancan lokaci sukan daura ainihin izari, wato sukan daura farjalle, haka nan sukan yafa gwada a jikinsu, mayafi a jikinsu. Wannan shiga ce da ake yi a wancan lokaci, duk da a wancan lokaci ma akwai sirwal, akwai dogon wando, shi ma suna sawa. Sai yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo ya gaya wa mahajjaci ga wanda bai samu izari ba, faliyal basit tarawi, wanda bai samu izar ba abinda zai daura to ya sa wando. To ga a kenan akwai wandan a wancan lokaci, amma akwai kuma izar din, duk suna amfani da su. Wannan ba shi yake nuna cewa a yau ka ce wa mutane su sa izar ba, ka ce kowa ya daura farjalle da gwado ya zo gurin da ake ibada, ko ya fita kasuwa, wannan yayi sunna, wannan ba kuskure. Wannan duk sunanul ada ce, ba sunanul ibada ba ce, dan kai ba kada wani fifiko akan wanda bai yi ba, watakila ma ya zama libasu shuhura, wanda zai kuma komawa ma cikin zargi, ba ma wai ka samu lada ba, sai ma a zarge ka akan wannan. Ainihin kamar rawani da ake nadawa abin nan tufafi ne na al'ada, ba na shiga ce ta al'ada, ba wai ta ibada ba. Dan ka sa rawani ba ka fi wanda bai sa rawani ba. Akwai hadisai da suka zo wanda suke bayanin falalar wanda ya yi sallah da rawani, amma duk hadisan rubabbu ne, ba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane. Saboda haka sallah da rawani da sallah ba rawani ba a samun bambanci tsakanin su saboda rawanin ko rashin sa, sai dai a samu bambanci tsakanin saboda khushu'in mai sallah din, da kawo sifofin sallah din kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko rage wani bangare na sifofin, amma ba wai dan mutum ya sa rawani ko wani bai sa ba. Yana daga abinda zai nuna maka cewa rawani sunna ce ta al'ada, ba sunna ce ta ibada ba. Ba za ka samu wani hadisi da yake bayanin yadda ake yin rawanin ba, haka samu ba. Abinda kawai aka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga Makka wa ala ra'sihi imamatun sauda arqa zubabataha ala katifi, ya shiga Makka yana sanye da bakin rawani, ya jeho ainihin gefen sa akan kafadarsa, gefen abin nan jelan rawanin akan kafadarsa, wannan shi aka sani. Amma yaya ya nada rawanin, saboda za a ga kowa da yadda yake nadawa, ko za a ga wani zai nada shi da hula, wani ba hula, wani za a ga kamar ya kifa kwarya, wani kuma kamar ya dauko ainihin abin da akan sa. Akwai na 'yan Sudan rawanin su daban, 'yan Saudiya ma wannan kyallan da suke sa kamar dan kwali su ma rawani suke kiran shi, shi ma agun sa rawani ya saka. Haka nan akwai rawani irin na sarakuna da alƙalai da malamai, kowa da irin rawanin sa. To wanne ne na sunnar a ciki? Kowa zai ce maka rawani yayi. Saboda haka wannan yana nuna maka cewa ba sunna ce ta ibada ba da za a yi ta'assi a cikin ta. Annabi ya samu kansa a cikin wannan yanayi, ya kuma yi haka, kamar yadda bai ci naman damo ba, an kawo a gabansa ana ci amma bai ci ba, aka tambaye shi haramun ne, ya ce a'a, ya samu mutanensa wato kabilarsa ba suna kyankyaminsa, shi ma ya ji baya su, kaga ba ka cewa kyankyamin cin damo sunna ne. kace wanda ya kyankyama ya samu lada, wanda bai kyankyamin ba ya saba sunna, ba za ka faɗa ba. Akwai hadisai da suka zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ahyanan wa azraruhu mahlula, yana fitowa daga gida kaga ya sanya tufa amma ko bai balla maballin ba. To akwai wani lokaci da aka yi, wasu samari suka karanta hadisin da asar din, sai suka dauka ai ka fito baka maballa maballin ka ba sunna kai, saboda haka sai suke yawo maballin sa a bude kirjin sa a waje, ya haka suke, haka manzo Allah ya yi yawo. To kaga balla maballi ko rashin balla, wannan yana komawa ga wani lokaci zafi zai sa, wani lokaci sha'afa, duk zana faruwa. Amma ba inda annabi ya ce ku balle ku dinga bude maballan ku, babu wani inda aka faɗa ba. Ya kwadai ya kwadaitar akai ya kira, daidai yake da wanda zai sa izari ko ya hawo jaki ya ce yayi sunna, daidai yake da wanda zai bude maballin sa ya ce yayi sunna. Saboda haka yana daga cikin fiqh ka bambance tsakanin sunanul ada da sunanul ibada. Da kuma abinda ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam ittifaqan min ghairi qasd, akwai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi shi ittifaqan, wato ta kama ya yi shi, ba wai ya nufi yin abun bane da sunan ibada. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya ya ji bawali, ya tsaya ya yi bawali a wani guri, wannan ba yana nuna cewa sunna ne yin bawali a nan ba. Haka ta faru da a ce a wani gun ya kama shi a nan zai, ko yana tafiya sallah ta kama shi ya tsaya gindin wata itaciya ya yi sallah ya wuce, ba shi yake nuna cewa sallah a gindin itaciyar yana da falala ba. Wanda duk zai yi wannan da sunan sunna, to bai fahimci sunna ba, ko kuma ya saba wa sunna. Shi yasa a ainihin manyan sahabbai irin su Abubakar, Umar, Uthman, Ali ibn Abi Talib da Abdullahi dan Mas'ud, za ka cewa ba su nufi irin wannan ba. Abdullahi dan Umar ya tatabba mithla hadhihi al-umur, yana bibiyar irin waɗannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zagaya taguwarsa a guri, shi ma ya zagaya. Annabi ya sauka guri ya yi fitsari, shi ma ya sauka. Amma za ka samu sayyidina Umar yana inkarin wannan, shi yasa da yana tafiya ya ga mutane an tsaya wani guri sun ci curundo zuwa wani ciya suna sallah, ya ce wannan fa, suka gaya masa cewa ai annabi ne ya yi sallah a gurin. Sayyidina Umar ya ce to waɗanda suka gabace ku irin wannan ne ya halaka su, kanu ya tatabba'una athara anbiya'i, suna bin guraben annabawansu. Sayyidina Umar ya sa aka share bishiyar ma, ya ce wanda sallah ta kama shi a gurin ya yi, wanda kuma sallah ba ta kama shi ba ya wuce, ba sharaɗi ba ne sai ka tsaya ka yi sallah. To wannan duk yana daga cikin fiqhu da fahimtar a addini. Kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya mu'az, yace ya mu'az atadri ma haqqullahi ala al'ibad, ko ka san haƙƙin ubangiji a bisa bayi? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da kiransa domin jawo hankalinsa, inda ya ga dama zai iya masa maganar kai tsaye. To amma wani lokaci in kana so ka nuna wa mutum muhimmancin abinda za ka gaya masa, kakan kira wasu sunan shi ka ce wani, wannan zai sa idan hankalinsa ya wani guri ya baka hankalinsa gaba ɗaya, kuma ya sa ya fahimci cewa wani abu mai muhimmanci za ka gaya masa. Ce ya Mu'az atajri ma haqqullahi ala al'ibad, kuma annabi ya fara maganar da sigar tambaya, domin sigar tambaya duk lokacin da aka jefa tambaya idan baka san ansar ba, za ka yi tsaya ka bada hankalinka ka yi tsaye domin ka ji ya ansar take. Ce atajri ma haqqullahi ala al'ibad, ka san haƙƙin ubangiji bisa ga bayi? قلت الله ورسوله اعلم شيء الله ده منزلته سوسه في سنه. قال فان حق الله على العباد فان حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, حق الله بيس غباينته شيني سو بوتا متا kada su hada kowa da shi. اتدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك, ka san menene haƙƙin bayi bisa ga ubangijinsa, bisa ga ubangijinsu, bisa ga Allah idan har suka aikata haka? Haƙƙin, wato haƙƙin bayi a bisa ga ubangiji, haƙƙin da ya wajabta wa kansa ba su suka wajabta masa, babu wanda zai iya wajabta wa Allah ya yi wani abu. Wallahu la mukriha lahu, ba mai tilasta ubangiji, amma ubangiji na iya wajabta wa kansa wani abu. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin, ubangiji ya iya wajabta wa kansa abu da kansa, kuma wallahu la yukhlifu al-mi'ad, ubangiji baya saba abinda ya alkawarin zai. Saboda haka ya wajabta wa kansa ba tare da wani ya wajabta masa ba, domin tabbatar da hikimarsa cikin ayyukansa gaba daya, akan cewa dukkan waɗanda suka mutu suna bauta wa Allah ba tare da suna shirka da shi ba, shi kuma zai sakanka musu da aljanna. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, qala haqquhum alayhi an la yu'adhibahum, haqqin Allah haƙƙin su a bisa ga Ubangiji, wanda shi ya wajabta wa kansa ba su suka wajabta masa ba, shine ba zai azabta su ba matukar sun je masa ba sa shirka da shi, ba sa hada komai da shi. Wannan hadisi insha Allah za mu yi ƙara sharhi a kansa a karatun mu na gaba biiznillahi, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.
Bismillahir rahmanir rahim. Wannan yace mallam, ina tambaya kamar haka, dan Allah yaya karfin sunnar yin kasaro ga matafiyi, shin dole ce koko, musamman idan mutum shi kadai ne kuma tafiyar zai dauki kwanaki, sai ya zamo ana kankira sallah, sauran mutane sun tafi sallah, shi kuma yana zaune. Ra'ayi biyu ne na malamai dangane da sallar kasaro ko hukuncin sallar kasaro, shin wajibi ce ko ba wajibi ba ce? Jumhur suna cewa ba wajibi ba ce, wasu kuma daga cikin malamai suna cewa wajibi ce. Masu cewa ba wajibi ba ce, hujjarsu shine cewa Allah madaukakin sarki ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kira abin rukhsa, ya ce masa rukhsa. Rukhsa kuma abinda aka baka a matsayin sauki, an saukake maka, za ka rukhsa ba za ta zama wajibi, don ta zama wajibi ta zama azima. Wasu malamai suka ce a duk da tana rukhsa amma wajibi ce, domin hadisin ya Ibn Umayya da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yake cewa Umar da sahabbai, lokacin da suka tambaye shi cewa gashi Allah madaukakin sarki ya ce wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Ce gashi Allah madaukakin sarki ya ce da mu idan mun yi tafiya a doran kasa, babu laifi mu yi kasaru idan muna jin tsoron kafirai za su fitine mu. To yanzu kuma gashi mun samu kwanciyar hankali da zaman lafiya, babu tsoron mutum fitinar kafirai, to shin za mu ci gaba da kasaru? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqatan. Kasaru sadaka ce Ubangiji ya yi muku, don haka karbi sadakarsa. Anan kiranta sadaka daga Ubangiji yana nuna girmanta. To duk wanda ya baka abu, in kana ganin girmansa baka iya cewa baka so, baka iya mayar masa, zaka karba. To kasancewarta daga Ubangiji take gare mu da nauyi a ce Ubangiji ya bamu wani abu kyauta kuma mun ce a'a ba mu bukatarsa, wannan yana da nauyi. Don kalmar sadaka din nan tana kara girman abu. Sannan abu na biyu, Ubangiji Annabi sallallahu alaihi wasallam yace faqbalu sadaqata, ku karbi wannan sadaka din. Kaga wannan umarni ne, umarni Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu. Umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wajibu littiba ne, wajibi ne mu yi biyayya a cikin wannan umarnin, matukar ba mun samu wannan nassin da yake nuna umarnin ba na wajibci bane. Al aslu fil amri al wujub, al amru al mujarrad al wujub, wajibi yake nunawa matukar dai an yi umarni ba tare da kuma an samu abin da yake nuna umarnin ba na wajibci bane. Sannan abu na uku, Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam duk tafiye-tafiyen da yake bai taba cika sallah ba. Babu tafiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayyayi sallah mai raka'a biyu yayi ta hudu. Wannan shine abinda Abdullahi dan Umar yake faɗa, yayi tafiye-tafiye da Annabi sallallahu alaihi wasallam da dama amma bai taba ganin shi ya cika sallah ba. Saboda kaga kenan, da a ce akwai akasin cikawar, wato da a ce akwai akasin kasarin, wato cikawar da an samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wannan lokaci ko li bayanin jawaz, dan ya nuna halacci, ko kuma da wasu daga cikin sahabbai sun ya tabbatar da su akan wannan. Shi yasa aka ja da Sayyidina Usman lokacin da ya cika sallah a Mina, duk da shi ana masa tawili, wasu ce saboda mazaunin Mina ne, tare da cewa rashin cikawar shine abin da jumhurin sahabbai gaba ɗaya suke kai, in banda shi Sayyidina Usman da ya saba musu, khulafa'u thalatha gaba ɗaya sun saba Sayyidina Usman akan wannan. Kuma sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam shine kasru din a lokacin da ake zaman Mina. Shi yasa Abdullahi dan Abbas ya nuna inkarin sa ga haka. To in banda wannan, babu inda zaka samu wani sahabi ya cika sallah a halin tafiya. Wannan shi yake nuna maka sun dauki abin da muhimmanci kwarai da gaske. To wannan dalilan su suka sa wasu karin jayar da janibin wajibcin akan janibin kasancewar ta sunna muakkada. Kuma koda ba a dauke ta a matsayin wajibci ba, kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lazumce ta, ba a taba samun ya saba mata ba, wannan kawai ya isa ya sa kai ma ka lazumci abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lazumta. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah madaukakin sarki yana son a dinga yin ayyukan da ya bayar na sauki, inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatu. Ubangiji yana karhanta, yana son a dinga yin abin da yake rukhsa ne, sauki ne gare shi,
da ya bayar kamar yadda baya san ayi abin da yake ma'asiya ne. Saboda idan Ubangiji ya yi maka wani abu na sauki, yana san ya ga cewa kana aiki da wannan sauki din. A maganar cewa za a zo a bar ka kai kadai zuwa tafi masallaci, wannan duk ba wani abu bane. Kai abinda aka sa ka kai shine wannan kasar din. A barka ko a yi tare da kai, wannan duk wani abu ne da yake ba shi da kima wajen ka sabawa wannan umarni din. Wannan ta sa zan karanta maganar wani da ya rubuto, wanda yake cewa ya kula cewa na bari yin sallar isha'i a nan, kuma ya ga duk sauran masallatai duk malamin da ya bada karatu tsakanin magarba da isha'i shike jin sallah. Na ga ka bari, kuma mu malam muna jin dadin kira'ar shi yasa. Ka ga shi wani abu da bai yake faɗa. Kuma ni ko a Kano ina da bada karatu, amma da wuya ka ji na yi sallah. Wanda suke zuwa karatu tuka mu a nan gadan kaya, ina karatu tuka uku a sati a gadan kaya. Ina yi ranar Juma'a tafsir kenan, sannan kuma ranar Asabar muna tajridus sarih, sannan kuma jiya Litinin muna yin ka'idatul jalila fi tawassul wal wasila na Ibn Taymiyyah. Amma limamin masallacin shi yake yi mana sallah, ba ni nake wucewa in yi ba. Na ga limami ratibi, to meye dalilin kuma ni sai na karbe masa mukaminsa ne, ni ma a same ni a na masallacin sai in ja sallar a can. Haka ba abin nan ba ne. Saboda ina kwaɗayin bana so in shige gaba in yi ƙasaru, akwai wanda suke watakila baki, wasu ma watakila ba su daɗe da shigowa cikin tafiyar ba, su ga an yi sallaba biyu sai su rikici. Sai to yaya mun fa tafiyar nan ba mu gane ta ba, liman ya yi biyu mun gane. To kaga saboda ka a samu ruɗani a wurin wasu wanda abin nan ba, sannan kuma ya zama duk sati in na zo karatu sai na yi ƙasaru, kuma ni ina sha'awar ƙasaru ɗin. Shi yasa kuma ina sha'awar in haɗa sallolin biyu da magariba da isha'i ɗin in yi su a lokaci ɗaya. Wannan ya fi mun sauƙi, da dawo daga karatu a gajiye, to ba ni da kuma tunanin wata sallah da zan shiga har in samu rashin khushu'i a cikinta. Saboda haka ina son wannan sauƙin, kamar yadda Annabi ya ce in an yi wa bawa sauƙi Allah yana son ya ga ya aiki da sauƙi. To ni ba ina son sauƙi din. Kuma jarraba ce ta Ubangiji a cikin harkar shari'a, sauƙaƙe maka abubuwa amma kai ta ɗaukar tsananin. Ibn Taymiyyah yana cewa yana daga cikin uquba da ake yi ma wasu daga cikin wannan al'umma saboda sabansu. Kamar yadda aka yi wa al'ummomin da suka gabata, Ubangiji ya haramta musu wasu abubuwa. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. To a da can Ubangiji yana haramtawa wasu wanda suka yi zalunci suka saba wa Allah wasu abubuwa masu dadi da za a halatta musu, sai ya ce ya haramta musu. Wannan tahrim ne shar'i. Bayan zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam da wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu sauran tahrim shar'i. Ubangiji ya haramtawa mutane abin da za a halatta musu a cikin shari'ar Annabi, babu wani annabi da zai zo ayi wannan. To amma a iya samun at-tahrim al-qadari al-kauni, wanda Ibn Taymiyyah ya kita shine wannan. Saboda karkacewa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan lokaci kaga mutane sun labta wa kansu ayyukan wahala suna kai, kuma ba lada Allah zai ba su akai ba. Sai to anan kuma Ubangiji sai musu uquba da wannan, yace zaka samu wannan a cikin ijtihadat na malamai. Kaji wasu suna matsa wa kansu a cikin abin da babu nasi kware kwata kwata a kansa, illa iyaka wani ijtihadi ne da wani malami yayi wanda yana da lada ɗaya bisa ijtihadin sa. Kai ka zo ka shiga ka riƙe wannan, ka saki sauƙin da Ubangiji ya maka, wanda yake gashi nan a rubuce ƙarara a cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To saboda haka ba maganar kai ka ji daɗin ƙira'a bane, ni ina so in ji daɗin sauƙin da aka yi ni. Wannan kuma yace menene ingancin littafin addu'a'ul mustajab. Wannan ba littafin kirki bane, akwai abin da yake mai kyau akwai mara kyau a ciki. Saboda haka akwai hadisai na ƙarya, akwai ƴan jabu, akwai masu rauni. Wato an cakuɗa ƙarya da gaskiya ne a ciki, saboda haka ka guje ma wannan littafin. Wannan kuma ya ce menene bambanci tsakanin alhadithul qudsi da kuma wahayi. Hadithul qudsi wahayi ne, don hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ne. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, hadisan manzo Allah gaba daya wahayi ne. Wa zkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma. Ayatillahi sunna alqur'ani, alhikma din kuma ita ce sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda suke jinta daga bakin Annabi dare da rana. Saboda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ne, saboda hadisul qudsi ma wahayi ne. Da cewa ya bambanci tsakanin hadisul qudsi da Qur'ani, kila wanne yake so ya tambaya. a bambanci tsakanin hadisin qudsi da alqur'ani shine alqur'ani nahnu muta'abbaduna bi tilawati ana an bautar da mu da karanta alqur'ani sauraka dukkan duk harafin da karanta na alqur'ani kana lada goma duk harafi daya kana da lada goma amma ba a faɗi wannan dangane da hadisin qudsi ba alqur'ani ana sallah da shi za ka karanta kai sallah amma ba za ka karanta hadisin qudsi ba sannan alqur'ani mu'jizun ne bi alfazihi wa hurufihi alqur'ani mu'jiza ne amma hadisin qudsi ba mu'jiza bane saboda ka za iya canza hadisin qudsi ya kawo na ƙarya wasu ma su dauka na gaskiyar ne su ta aiki da shi amma alqur'ani ba za a yi ka alqur'ani na ƙarya ya zama mutane ba su gane ba aya ɗaya in ka canza kai harafi ɗaya in ka canza alqur'ani masana alqur'anin za su san an canza wannan harafin saboda ka ga shi mu'jizun ne mu'jiza ce sannan kuma wato shi alqur'ani ubangiji takaffala Allahu bi hizbihi ya dauki nauyin tsare shi da kansa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amma hadisul qudsi wannan Allah ya bar tsare shi a hannun malamai sun za su yi bayanin hadisi kaza ba ya da kyau hadisi kaza mai kyau ne ubangiji ya bar abun a hannun malamai su suke wannan aiki ya samar da malamai kuma da ya ba su wannan dama su yi wannan aiki amma alqur'ani shi yake tsare kayansa da kansa an gane ko wannan duk yana daga cikin bambance-bambance da aka faɗa tsakanin alhadisul qudsi da alqur'ani amma batun da ake cewa alhadisul alqur'ani lafzuhu wa ma'nahu min Allah wal hadisul qudsi ma'nahu min Allah wa lafzuhu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bai da wani abin nan asali annabi sallallahu alaihi wasallam an gaya masa abun bai canza lafazin maganar cewa annabi yana canza lafazin ma'anar kawai yake dauka ina buƙatar dalili ina annabi yace yana canza man lafazin da annabi ake cewa ya qulu Allah hamidani abdi wa ya gaya maka ba haka Allah ya gaya masa da wannan lafazin ko asna alayya abdi kace annabi ne ya kawo lafazin amma ma'anar daga Allah take wannan kuskure ne wajen bayanin bambanci tsakanin hadisul qudsi da alqur'ani don haka lafzuhu wa ma'nahu min Allah sai dai shi hadisul qudsi kamar sauran hadisai tajuzu riwayatu bil ma'na kana iya riwayata idan baka rike lafazin ba amma ka rike ma'anarsa kana iya riwayata da ma'ana wannan kuma yace dangane da karanta bismillah bayan karatun fatiha kafin karatun sura domin ya ji wani malami yana karanta bismillah kafin karatun sura kafin karatun fatiha kamar yadda muka faɗa bismillah sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam rubuta ta a farkon kowace sura a farkon kowace sura saboda haka idan da a ce mutum ya yi bismillah a sirran lokacin da zai karanta sura bai yi laifi ba da a ce zai yi sirran ba a samu annabi yana yi jaharan ba an samu jayayya akan abin da ya shafi karatun fatiha bismillah tana ciki ko bata ciki nan wasu suka ce sai an faɗe ta wasu suka ce ba za a faɗe ta ba wasu suka tsaya a tsakiya cewa a iya faɗar ta sirran to wannan nassi ya zo karara akan wannan kan sura babu wani nassi da ya zo karara akai amma kasancewar ta musbata ce fil masahif wanda kuma sahabbai ba su tabbatar da abin da ba a karanta ba kaga ba su tabbatar da adadin ayoyi a cikin masahif ba ba su tabbatar da inda aka saukar wannan makkiyatun waya wannan duk mu muke rubuta amma al-mushaf al-usmani babu wannan duk ba su rubuta wannan a cikin masahif ba daga baya aka abin nan zaka baya ciki gargara suna daukan wannan ma al-qur'anin akwai farko sanda mushaf al-madina wannan da muke da yaya a hannu wanda ake buga a Saudiya farkon shigowarsa a Kano makiya Allah ya kona shi cikin kai gurin karatu aka dinga aka ce sarki Fahad ya rage alqur'ani ya cire makkiyatun wahaya Allah ya sauke kuma yanzu su suke kwangilar abu sai mutum ya je a bashi sadaka ya kama sallati sai kai kasuwa sai ci wanda da suke konawa wannan yace menene fassarar wannan aya ta karshen suratul juma'a ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a fas'u ila dhikrillah ce domin ya ji wani malami yana cewa zikirin Allah ana nufin zikirin juma'a iko sai Allah ana nufin sallar juma'a bi ittifaqil mufassirina babu wani wanda ya taba cewa wani zikiri ne na juma'a da zaka je kai wani wuri da wani shehi ya baka sallar juma'a shi yasa aka ce wazarul bay ko aka ƙara sha'ayar mana ila zikrillahi wazarul bay zikirin juma'a in kai kasuwanci a lokacin da ake zikirin juma'a haramun kai amma sallar juma'a fa in an kira sallah na biyu lokacin da limamin ya hawo minbari in kai ciniki ka haramun ko baka yi ba, to wannan shine abin da ake faɗa. Amma ka ɗauka ka tafi ka ce zikirin juma'a ake nufi, wannan wani abu ne da kai kadai kake da shi a kunyarka, amma ba malamai ne suka rubuta ka ba. Wannan kuma yace ya ga wani littafi mai suna Akhta'u Ibn Taymiyyah fi Haqqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi, a cikin wannan littafi an yayin raddi ga Ibn Taymiyyah akan huznu, wancan karatu tuka na sati biyu da suka wuce kenan, an yi wa Ibn Taymiyyah raddi a cikin wannan littafi akan bakin ciki. An kawo maganar Imam Shafi'i da yace laysa minna man lam yataganna bil Qur'an ma'nahu yaqra'uhu huznan wa tahzinan, kaga wani shirme wai annabi Ibn Taymiyyah da ya maganar bakin ciki, wanda yace Ubangiji baya sakayya akan gundarin bakin ciki sai dai akan abin da ya haɗu da bakin ciki, amma dan kawai kai bakin ciki Ubangiji ya saka ka maka anan baya daga cikin abin da Alkur'ani ya zo da shi. Duk da bakin cikin ba wai haramun bane dan an bata maka rai, amma ba wani abin addini bane za ka yi bakin ciki ka samu lada, sai dai idan ka yi bakin ciki dan raguwar musulunci addini, misali ko cutar da musulmi da aka yi, kai bakin ciki akan wannan Ubangiji ya saka ka maka saboda wannan abin da kai, ba wai saboda shi gundarin bakin cikin ba. Abin da Ibn Taymiyyah ya ta bayani akan sa kenan kamar da muka karanta. To su kuma waɗannan saboda ana so a kwakulo laifin Ibn Taymiyyah, sai aka kawo maganar hadisin annabi da yake shalaita min man lam yataganna bil Qur'an. At-taganni bil Qur'an shine ka karanta shi da sauti mai dadi, shine abin da ake nufi da taganni. Huznan wa tahzinan shine ka karanta shi da murya ta marere cewa, shine abin da ake nufi, ba wai kai bakin ciki ba lokacin da kake karanta Qur'an. Akwai malamin da yace in za ka karanta Qur'ani sai kai bakin ciki, Qur'ani da ya kamata ya sa maka farin ciki wani lokaci kuma zai sa maka bakin ciki, ba haka ake nufi ba. Wancan kuma hadisi da ya kawo inna Allah yuhibbu kulla qalbin hazin, hadisi ne maudu'i, ba hadisin annabi ne, hadisi ne na ƙarya cewa Allah yana son dukkan wata zuciya mai cike da bakin ciki, ba hadisin gaskiya bane. Sai tambaya akan littafin Al-Kaba'ir, yace yaya ingancin wannan littafi yake? Akwai littafin Al-Kaba'ir na Az-Zahabi, Al-Hafiz Az-Zahabi yana da littafi sunan shi Al-Kaba'ir, sai dai an yi shekaru da dama ana karanta wani littafi mai dauke da wannan suna Al-Kaba'ir ana jinginawa Zahabi, daga baya ta bayyana cewa ba littafin Zahabi bane, wanda ya karanta Zahabi ya san wane ne Zahabi da irin yadda littafansa suke. Da zarar ya karanta littafin da aka dade ana karanta a kasan nan da suna Al-Kaba'ir, zai san cewa ba shine littafin da Zahabi ya rubuta ba. Zahabi baya kwashe-kwashen hadisai haka nan barkatai, ba tsari, kawo hadisai na ƙarya da wasu kisoshi da wasu mafarkai da wasu abubuwa dai da basu tabbata ba. Zahabi ba yawan nan yake ba, koda littafansa na tarihi da ya rubuta irin su Tarikhul Islam, irin su Siyar Alamin Nubala, za a ga cewa duk inda ya zo kan wani hadisi sai ya kokarin baka martabarsa da matsayinsa. Hatta kisoshi da yake kawowa ya kan yi kokari wani lokaci ya yi bayanin ingancin kissa ko bata inganta ba. Ta yaya kamar wannan malami Bujumi wanda yake shakundum a ilimin hadisi zai zo ya rubuta wani littafi wanda karamin ɗalibin hadisi a yanzu ba zai kamata ba? Babu shakka wanda ya san Zahabi ba zai jingina masa wannan littafi ba. Sai daga baya bincike da ya bincike aka gano littafin Zahabi din na gaskiya wanda aka buga shi. Ina tunawa farkon bugun da na gani shine bugun da wani malami da ake kira Muhyiddin Misto ya haƙƙaƙa shi, ya fito da shi a buge. Za a ganshi ɗan ƙanƙani ne, amma wannan da muke karanta ya yi ukun wancan na asalin, wato an ɗauki na asalin ne aka yi ƙare-ƙare-ƙare-ƙare, kuma ana so ya samu karɓuwa a kasuwa sai aka kira shi na Zahabi, saboda kasancewar Zahabi fitaccen malami ne, sananne ne da an riga an yarda da shi a duniyar musulmi. In an jingina masa littafin zai samu karɓuwa, shi yasa aka jingina masa wannan. A yanzu ana samun shi Al-Kaba'ir ɗin na gaskiya, za ka ɗauko shi ka ganshi littafi ne mai cike da tsafta, hadisansa yawanci za ka gansu daga sahihai ne, kuma za a ga babu waɗannan kisoshin da labarurruka marasa kan gado da wannan su kiburutsun da suka yawa a cikin wancan ɗaba'a ɗin da ta yawa a hannunmu. Saboda haka wanda ya ɗauki tsohuwar ɗaba'a da muka fi sani yana karanta ta da sunan Al-Kaba'ir na Zahabi, to ya janye shi ya ɗauko wanda yake sahihi ɗin, yana nan ɗan ƙarami ne, bai fi ɗaya bisa ukun wanda ka sani ba, shi ne na gaskiya ɗin, sai ya zo ya gaya wa ɗalibansa su yadda wancan su je su taho wancan mai kyan a ci gaba da karatu. Al-Kaba'ir yana nan littafi ne Al-Kaba'ir, kuma shi wannan topic na Al-Kaba'ir matashi ya ce da malamai sun yi littafai da dama a kanta, ba wai Zahabi kadai yake da littafi a kanta ba. Ina ga lokaci ya yi, sai mu dakata a nan. sai sati na gaban Allah ya kai mu abinda ƴan uwa suka nema na addu'a. Allah madaukakin sarki ya biya wa kowa bukatun sa na alkhairi gaba daya, da masu jarabawa da wanda ba su jarabawa, kuma wannan jarabawa ta duniya gaba daya da muke ciki, Allah madaukakin sarki ya sa mu haye ta. Sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.